ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Asabar, yau muna shirye ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 3 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda a yau insha Allah za mu fara tafsiri cikin suratul mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu faɗi daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa.
Bismillah. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun, haqiqa mu'minai sun rabauta, alladhina hum fi salatihim khashi'un, sune waɗanda suke kankantar da kansu a cikin sallar su, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, sune waɗanda suke bijirewa yasasshiyar magana, walladhina hum lizzakati fa'ilun, sune waɗanda suke aiwatar da zakka, والذين هم لفروجهم حافظون سوني ودن دسكي صري الأورس إلا على أزواجهم سيغما تنسنا أولي أو ما ملكت أيمانهم كو أبندا هن ينسو سكما لكا وتقرأ قرانس فإنهم غير ملومين تصوبا أبا بنزل جيبني فمن ابتغى وراء ذلك وانديني متهنبا والنبا فأولئك هم العادون تودن سوني ما سكيت رئياكا. Wannan sura, kamar yadda muka ga sunanta, suratul mu'minun, suratul mu'minuna. Alkur'ani akwai suratul mu'minun, akwai suratul munafiqun, akwai suratul kafirun, amma ba a ce suratul muslimuna ba, saboda duk mu'mini musulmi ne. Haka aka ce al mu'minuna, to sun wakilci duk musulmai, babu mu'minin da ba musulmi ba, amma ana samun musulmin da ba mu'mini ba. Saboda haka in aka faɗi mu'mini, to duk wani musulmi ya shigo ciki. Al-munafiquna musulmi ne a zahiri, amma a zukatansu ba musulmi bane. Fi qulubihim marad fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alim. Sana sai kafirai waɗanda daman can su ba su yarda da musuluncin ba. Wannan ita ce suratul mu'minuna. An kira ta da wannan suna saboda ta an bude ta da ambaton rabautar mu'minai. Qad aflaha almu'minuna, mu'minai sun rabauta, shi yasa aka bata wannan suna. Sannan ta kunshi sifofi na mu'minai da kuma sakamakon da Allah ya tanadar wa masu waɗannan sifofi, kamar yadda za mu ji a waɗannan ayoyi, a tafsirin waɗannan ayoyi da alaran mai karanta. hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abdullahi ibn sa'ib Allah ya kara masa yarda yace sallala nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama subha bi makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar asubahi a makka fastaftaha suratul mu'minin sai ya fara da sura suratul mu'minun ita ce wannan sura hatta jaa dhikru musa wa harun aw dhikru isa har sai da yazo ambatan ayar da ta ambaci musa da harun thumma arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin sai da yazo wannan aya ko kuma mai ruwaya yayin shakka yace ko kuma ayar da ta ambaci annabi isa وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ونذات ذو أتكين ونن سورة وتو آية أربعين بيركوكم آية همس يعني ذو ديدي ونن آية أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة ستارية كما النبي صلى الله عليه وسلم فركع سيركو وعبد الله بن السائب حاضر ذلك عبد الله بن السائب إمام ونن اللاباري ya halarci wannan sallah ta asuba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ya nuna mana shine wannan sura suratul mu'minun makkiya ce sura ce makkiya shi yasa da yawa daga cikin malamai suka nakalto ijma'i na malamai akan cewa surar nan makkiya ce babu kokonto ko babu sabani akan haka daga cikin wanda suka hikaito ijma'i akan makkiyar wannan aya akwai ibnu al-jawzi تفسير سزاد المسير ده قرطبي تفسير سأل جامع لأحكام القرآن ده أبو حيان الأندلسي أتكين تفسير سأل بحر المحيط ببان جيوان ده ونن سورة كي كران تروى ببان جيوان تا أبو أكني أبو نفركو ونن سورة تنا تبتد ده وحدانية أبنجي cewa Allah shi ɗaya ne tilo tal ba shi da abokin tarayya tana rushe duk wata shirka da dukkan wani abin da aka gina shirka a kansa tana kuma ɗaukaka sha'anin imani da shari'u na addinin musulunci sannan abu na biyu tana tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma tana yin martani ga waɗanda suke musunta annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kafirai haka nan abu na uku tana yin magana akan wasu ɗabi'u masu kyau da musulmi ko da musulunci ya zo da su sannan abubuwan da wannan sura ta tattauna akan su mafi bayyanar abinda wannan sura ta yi magana akan su shine bayanin sifofin muminai da kuma bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya tanadar wa muminai na sakamako ranar gobe kiyama sannan abu na biyu wannan sura ta yi magana akan wato ta yi bayanin matakan halittar ɗan adam mataki-mataki da halittar ɗan adam take biyowa a kansu wanda wannan yana ƙara tabbatar da cewa Allah ɗaya ne kuma yana ƙara tabbatar da ƙudurar Ubangiji akan cewa zai iya tashi mutum bayan mutuwarsa sannan abu na uku tana bayanin wasu abubuwa waɗanda suke tabbatar da ƙudurar Allah subhanahu wataala a cikin wannan halittu da suke kewaye da mu sannan abu na hudu ta ambaci wani sashi na labaran wasu annabawan Allah da yadda mutanen su suka dau matsaya a kansu na cewa ba za su yi imani da su ba da yadda ƙarshen su ya kasance sannan abu na biyar tana ainihin kira ko kuma fuskantar da manzannin Allah zuwa su ci abin da yake na halal kuma su dawwama akan ayyuka na kwarai da kuma bayanin cewa duka annabawa addinin su ɗaya ne sannan abu na shida wannan sura tana bayanin matsayar da mushrikai suka ɗauka a karan farko dangane da da'awar musulunci abinda annabi ya zo da shi da kuma bayanin makomar su ranar gobe kiyama tare da raddi da martani akan wasu miyagun shubuhohinsu da suke kawowa don su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da kuma bayanin lallashi da annabi da Allah subhanahu wataala yawa annabinsa lallashin da zai kara tabbatar da zuciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu masa nutsuwa sannan abu na bakwai wannan sura ta bujuro da wani bangare na dalilai masu tabbatar da kadaitakar Allah da kudararsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya halicci mutane da jinsu da ganinsu da zuciyarsu da yadda ya samar da su daga ƙasa daga turbaya kuma ya kafa shaida da su akan cewa shine Allah mahaliccin su sannan abu na takwas wannan sura har ila yau tana shiryarwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama akan cewa ya rufe idansa daga duk wata mummunar mu'amala da mushrikai za su yi masa shi yayi musu abu mai kyau yayin da suka munana masa ya kuma tsaya akan neman tsari da Allah subhanahu wataala daga shaydanu abu na tara wannan sura ta ainihin ambaci ɗaya daga cikin fayafayan abinda zai wakana a ranar gobe kiyama da irin abinda yake jiran mushrikai a wannan rana da yadda yanayin su zai kasance lokacin da mutuwa ta zo musu sannan wannan sura ta rufe da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kan cewa ya fuskanci Allah subhanahu wataala wajen neman rahama da gafara waɗannan su ne abubuwan da wannan sura ta tattauna akan su kamar yadda kuma zamu ji su biiznillahi daki daki Allah subhanahu wataala ya buɗe surar da qad aflahal mu'minuna haqiqa mu'minai sun rabauta da alkhairin duniya da na lahira mu'minai waɗanda suka yi imani da dukkan abin da ya wajaba su yi imani da shi dukkan wani abu da ya wajaba su yi imani da shi suka yi imani da Allah suka yi imani da mala'ikun Allah suka yi imani da littattafai suka yi imani da annabawan Allah suka yi imani da ranar lahira suka kuma yi imani da kaddara mai dadi ko mara dadi waɗannan su ne mu'minai suka lizimci ayyuka da Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu wanda aka wajabta musu suka rike shi suna yi hannu biyu abinda aka hana su suka wato hannu daga abubuwan da aka hana su sannan suke ayyuka irin na mustahabbi waɗannan su ne mu'minai to Allah ya ce waɗannan mu'minai hakika sun rabauta wannan babu shakka ɗaukaka lamarin mu'minai ne da Allah subhanahu wataala ya yi da ambaton yadda suka rabauta suka samu tsirara na gobe kiyama sannan ubangiji yayi bayanin abubuwan da suka kai su zuwa ga wannan mataki ba dan komai ba dan a kwadaitar da mu cewa mu siffantu da waɗannan abubuwa da za a ambata dan mu ma mu shiga cikin wannan tawaga ta masu rabo mu siffantu da waɗannan sifofi da Allah zai ambata na waɗannan mu'minai dan mu ma mu shiga cikin tawagar masu rabo sannan bawa ya auna kansa ya auna waninsa da waɗannan sifofi wato waɗannan sifofi su zama ma'auni da zaka auna imaninka ka gani cewa shin imaninka ya kai ko bai kai ba in wani ne ma kana iya auna imaninsa da lizimtarsa da waɗannan sifofi ko watsi da waɗannan sifofi kuma waɗannan sifofi suna nuna cewa imanin ashe na wani ya fi na wani wanda ya sifantu da sifofin gaba ɗaya imaninsa ya fi cika wanda ya sifantu da wani ɓangare nasu bai sifantu da wasu ba to kaga imaninsa ya samu tawaya ta wannan ɓangaren saboda gwargwadon yadda mutum ya rungumi waɗannan sifofi da za mu ji gwargwadon yadda imanin nashi zai cika ko zai tawaya mu ga yadda ubangiji subhanahu wataala ya yi wata buɗewa mai ban ƙayi ya ce qad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta amma bai faɗi da me suka rabauta ba ce ya samu rabo amma ba faɗi rabon ba menene shi rabon da suka da basu samu ba da suka samu sai ba a faɗa maka shi ba dan a barka kai tunanin dukkan wani abu mai daɗi dukkan wani abin da kai a matsayinka na mu'mini kake so kake fatan samu to in ka tuno shi sai a ce to da shi a ciki duk abin da zaka tuno sai ya shiga ciki shi qad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta da me da gidan aljanna da ganin Allah da kaza da kaza da kaza sauraka aka dunkule abin ba a faɗe shi ba saboda ya game dukkan wani abin da mu'minai suke fatan su samu wannan fasaha ce da balaga ta alqur'ani saboda aka shafe muta'alliqul falah din ba an bace shi ba littamim dan komai da kake fatan samu na jin dadi ya shigo karkashin wannan rabauta sannan kuma ku duba ku yadda aka karfafa zancen ba a ce aflahal mu'minuna ba sai aka ce qad aflahal mu'minuna sai aka wata qad qad din harfu tawkid ne suna ce masa harfu tahqiq ko kuma harfu na at-tawkid wato dan a karfafa zancen a cire dukkan wata shakka ko wata tababa haƙiƙa sun rabauta wato mu'minai suna da kyakkyawan fata da suke da shi a gurin Allah na cewa abubuwan da suke yi na bautar Allah ba za su tafi a banza ba to amma ba su da tabbas abin nan sun yi shi yadda ake so a yi ko kuma sun gaza amma dai suna da kyakkyawan fatan cewa Allah zai karba ayyukansu ya ba su lada amma kuma akwai kokonto ko tababa ko dardar a cikin zukatansu walazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila suna yin abinda suke amma zukatansu a tsorace suke innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban suna gaggawa cikin aikin alkhairi suna kuma bauta mana tare da kwadai da tsoro tare da kwadai da tsoro ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a saboda mu'mini a cikin wannan babin yake bautar Allah yana yi yana dardar abinda yake yi din haka ake son shi yayi koko yana gazawa ko yana kasawa to dan a kawar musu da wannan tababar sai aka ce qad haqiqa wannan dan a cire dukkan wani kokonto haqiqa mu'minan nan sun rabauta sannan sai aka kawo al-fi'lul madi fi'ilin da ya riga ya wuce shi abin da ya riga ya wuce ya riga ya tabbata kenan ba zai zo nan gaba ba bare kai tunanin ko a fasa sai aka ce sun rabauta ma'ana an riga an gama saboda haka in dai mutum ya sifantu da waɗannan sifofin kamar yadda aka ambata to kawai ya sani cewa haƙiƙa ya rabauta an riga an wuce wannan to wannan shine ma'anar kawo qad a farkon maganar sannan kuma da kawo maganar da sigar abin da ya riga ya wuce ma kamar an yi an gama duk abin da ya zo da irin wannan siga da irin wannan salo na fi'ili madi to yana nuna cewa abin babu wani shakka a cikinsa kamar yadda Allah ce ata amrullahi fala tastajilu ata al'amarin Allah ya riga ya zo ku daina gaggauto shi wasu gaggauto da ranar alkiyama quluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wannan alkawarin da ake yi mana kaza 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 yaushe zai zo in gaskiya kuke Allah ce ya ma zo saboda ka ku daina cire ku daina ba kawo shakka ko tunani ko zuciyar ku ta dinga gaya muku zai yi ko ba zai yi ba wannan Allah ce iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar iqtarabat as-sa'a alkiyama ta matso kusa ta matso dab saboda magana ne za ta zo ko ba za ta zo ta riga ta matso to wannan shine ma'anar kawo qad a cikin jancan sannan kuma a kawo fi'ili madi aflaha ba yuflihu ba za su rabauta ba sun rabauta sun gama sannan aka ce almu'minuna mu'minai aka kirawo su da sunan mu'minai ba a ce qad aflahal muslimuna ba sai aka ce almu'minuna dan a nuna maka cewa wannan sifar imanin ita ce ta sa suka rabauta me ya ja suka rabauta babban abin da ya ja suka rabauta shine sifantuwarsu da wannan sifa ta imani sifar imani kuma ita ce tushe dukan wasu abubuwa suna zama reshe ne nata saboda haka idan imani ya cika to za a samu cikakkiyar sallah tare da mai shi za a samu mai shi mai kula ne da sallarsa da azuminsa yana da dukiya yana kula da zakkarsa yana dukiya yana zuwa ya hajji dukkan wasu abubuwa da ayyuka da aka shar'anta masa in dai da imani to zai kula da su saboda haka sai aka faɗa abinda shine sifa ta kamala wanda ta tafarra'a minha sa'iru shara'i sauran shari'u duka daga nan suke reshi duk jami'ul kamalati suna zuwa ne daga wannan Allah ya fara zana sifofinsu na daya alladhina hum fi salatihim khashi'un sune wadanda suke kankantar da kai masu nutsuwa a cikin sallolin su wato yana daga cikin sifar su kankantar da kansu a cikin sallah zuciyar su tana nutse sannan suna fadar abinda suke fada a cikin sallah da tadabburi suna karanta alqur'ani suna tadabburin ma'anonin abinda alqur'ani yake fada an karbo daga aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu yace huwa alkhushu'u fil qalb shi nutsuwa ta zuci alkhushu' shine daman nutsuwar zuci zanto ba sa zarbewa wajen tunanin abubuwan duniya shi da abinda ake cewa alkhushu' nutsuwa amma ba wai nutsuwa ta gabobi ba nutsuwa ta zuciya wannan iya nutsuwa da gabarsa amma zuciyarsa kuma sai ta tafi yawo ba inda ba ta zagaya ba kasan nan har kasashen waje gashi tsaye ya nutsu sit amma kuma zuciyar tana cancana fagamniya sauraka shi khushu'i shine nutsuwa a zuciya shine alkhushu'u fil qalb kamar da sayyidina ali yake cewa wa alla taltafita yaminan wala shimalan kada ka rika waiwaye dama da hauni ابن عباس ما يجي خاشئون خائفون ساكنون سنة أصول شيء سنة قوزوش السنة نسي سنة الذين هم في صلاتهم خاشئون الحسن البصري يجي كان الخشوع في قلوبهم نزور أزوش يسوتك فغضوا له البصر دومين وانا نزور سكريك إذا جننسو باسا كلك اللي باسا وي 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 وخفضوا له الجناح مجاهد ابن جبر شيما يتشي هو الخشوع في القلب شين نطوى أزوتيا والسكون في الصلاة دا نطوى زي أتكن صلى هكذا يتشي هو خفض الجناح وغض البصر شين قنق أنت الدكي دكامي كلك لي وكان المسلمون إذا قام أحدهم في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه وعن شماله شيء مسلمي تينسو إن يتعى أسلا سيجد أرام أبنج جنسا بزير ويدا مدى حقوبا هكا ننجي ما لم يسنا تيوا إذن تينسو يتعى أسلا هاب الرحمن سيجد أرجن أبنج عز وجل وانيكي تيغ بنسا أن يشذ نظره كدا واتو كلن سيقواتش يوانولي ko tunaninsa ya kwace yayi wani wuri ko ya waiwaya ko ya wasa da ƙasa ko ya wasa da wani abu ko ya rika zantar da zuciyarsa wato ya rika saki-saki da wani abu na duniya matukar dai ba mantawa yayi yana cikin sallah ba to saboda haka in aka ce khushu'i a sallah ana nufin nutsuwar zuciya zuciya ta kariyo ta kare gaban Allah subhanahu wataala ta kankantar da kai da samun sukuni a cikin sallah wanda samun wannan sukuni shi zai hana waiwaye waiwaye shi zai hana latsalatsi shi zai hana soshe soshe shi zai hana bige bige wato mutum zai tsaya tsab zuciyarsa wuri guda domin yana gaba gaba halicinsa subhanahu wataala ita zuciya ita ce jagora yayin da ta nutsu sauran gabobi ma duk zasu in zuciya ta nutsu to sauran gabobi ma zasu nutsu sauran gabobi suna iya su nutsu amma zuciya ba ta nutsu ba amma ita in dai ta nutsu to duk gaba za ta nutsu saboda sauran gabobi duka suna bin umarnin zuciya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru duka jiki ya gyaru in ta lalace jiki duka ya lalace ita ce zuciya shi yasa muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin sahih muslim hadisin ali ibn abi talib a cikin ruku'un sa a sallar sa ta dare yana cewa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa mastaqalla bihi qadami yace khasha'a laka sam'i jina ya kankanta gare ka gani na ya kankanta gare ka kwakwalwa ta ta kaskanta gare ka kasusuwa na sun kaskanta gare ka da dukkan abinda kafafuwa na suka dauka wato da ƙarshe ma annabi ya ga mai duka gangar jikin sa shine wa masqalla bihi qadami da abinda gangar jiki ya kafafuwa na suka dauka da gangar jiki na to wannan yana nuna in zuciya ta nutsu to duka gabobin jiki ma za su nutsu Allah ce alladina hum fi salatihim aka sifanta khushu'in su a sallar su to cewa khushu'i ana yin shi a sallah ana kuma san ka zama mai yin sa a wajen sallah ka zama mai tsatsaye a ko ina a ko yaushe kamar aka ce a cikin sallar su a cikin sallar su sallar aka ce tasu ce fi salatihim sallar su domin ita sallah tsakanin mai sallah ne da wanda ake yi wa sallar kuma shi mai sallar shine yake amfana da sallar sa ba wanda ake yi wa sallar ba wanda kake yi wa sallar ba shi yake amfana da ita ba Allah baya buƙatar komai naka huwa al-ghaniyyu wa antum al-fuqara saboda kanka kake taimakawa kanka kake amfanarwa kuma kanka kake wa guzuri kake yi wa kyakkyawar ajiya ta bayan mutuwa don haka sallar ta kace ajiyar kace amma wanda kake yi wa fahuwa ganiyu muta'alin anil hajati ilaiha baya da buƙatar wannan sallar ba zai amfana da sallar ka ba duk sanda aka ce akwai khushu'i a cikin zuciya to khushu'in ne yana haifar da jin tsoron wanda kake khushu'in a gaban sa wanda kake nutsuwa ka nutsar da zuciyarka a gaban sa to wannan khushu'in yana haifar da jin tsoron sa da jin kwarjinin sa to ashe kaga khushu'i dole zai haifar da takawa wanda kuma wannan takawa ita ce za ta sa a samu rabauta anan an hada khushu'in da sallah an hada khushu'in da sallah dan a nuna maka muhimmancin sa a cikin sallah ba wai dan ana nufin ba a ne kamar ka da khushu'i ba sai a sallah a dan a nuna maka muhimmancin sa a cikin sallah saboda khushu'i mahallin sa zuciya baya daga cikin af'alus salah baya daga cikin ayyukan sallah amma yana nan cikin zuciya da mai sallah zai shiga sallah da shi a zuciyarsa amma laysa min af'alis salah zai yi aisha a sallah zai yi shi a wajen sallah ba sai a sallah ba to amma ana san in zaka shiga sallah to ka shiga da shi wa inna halaka kabiratun illa ala al-khashi'ina sallah tana da girma sai dai ga masu khushu'i anan masu khushu'i a cikin ta waɗanda suke khushu'i a cikin ta ba sa jin wani nauyin ta daɗin ta suke ji saboda su masu khushu'i suna nan masu khushu'i ne a ko ina zuciyarsu a nitsa take saboda me saboda cike take da tuna Allah wanda zuciyarsa take cike da tuna Allah da ambaton Allah ba zai firgita ba ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub saboda a ko yaushe cikin nutsuwa yake amma in ya shiga sallah to wannan khushu'i kuma sai ya karu saboda jalalata ubangiji da yake cikin halararsa yake cikin fadar ubangiji almusalli yunaji rabbahu kana sallah ganawa kake da ubangijinka saboda haka ka san irin tsayuwar da kai zaka yi gaban da wanda kake ganawa da shi irin yadda kake jin girman sa a zuciyarsa irin haka za a gani a gabobinka za a gani a cikin ayyukan sallarka saboda haka ita sallah ga masu khushu'i wanda daman can masu nutsuwar zukata ne tana ƙara tayar musu da nutsuwar ne wato yayin da suka shige ta to nutsuwar ƙara tasowa take ƙara ƙaruwa take to saboda haka ne ma anan saboda girman sha'anin khushu'i da muhimmancin sa a rayuwar mu'mini wanda ake buƙatar sa a cikin duka al'amuran sa na ibada sai aka fara fadar wannan sifa a cikin sifofin mu'mini gaba daya allazina hum qad aflaha almu'minun sakta allazina hum fi salatihim khashi'un wadanda suke khushu'i a cikin sallar saboda haka da shi aka fara saboda shine yake tantance irin mu'amalar bawa da ubangijinsa yaya mu'amalar ka take da ubangijinka shine yaya kake tsayuwa gaba gare shi kana sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ibaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha fa huwa lima siwaha adiya fa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya sallah ginshikin addini ce wanda kaga ya tsayar da ita tsayarwa shine yin ta kamar yadda aka ce ayi ta wanda duk kaga yayi wannan to ya tsayar da addininsa wanda duk kaga bai dauki sallarsa a bakin komai ba to ka dubi sauran al'amuran addinin sa ba gaba ɗaya zai zaka ga ya dauki su ba a komai ba saboda haka aka fara da batun khushu'i a cikin ta saboda duka wasu abubuwa da zasu zo nan gaba kamar yadda zamu faɗa suna da alaka wato da khushu'in nan da mutum zai yi a sallarsa shi yasa Allah ce inna salata tanha 'anil fahsha'i sallah tana hana alfasha tana hana munkari in dai mutum zai lizumci sallah ko da tabararre ne ya lalace yana yin biye-biye in ya dawo masallaci ya lizumci sallah akan lokacinta bisa sifofinta to za ta hana shi abin da yake shi yasa aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani yana sata nabi ce yana sallah suka ce eh ce satan hahu salatu sallarsa zai ta hana shi sallarsa za ta hana shi ko yaro kake da shi kangararre lizumci jawo shi masallaci ana sallah da shi wannan sallar za ta hana shi wuyarta baka shi bai shigo ta da zuciya ɗaya ba wuyarta bai shigo ta da zuciya ɗaya ba amma ya shige ta yake yin ta to za ta zo ta gyara shi shi yasa wanda suka zo suka ce za su musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa su sallah biyu kawai za su yi su ba za su iya yin biyar ba ba su da lokacin biyar biyu kawai ban san wanne suka zaba ba na san dai ba a su ba ya ji ko a zahar watakila ko magariba amma dai ba su sabu ka san ita ma la'asar ana cikin hada-hada ba na ji za su dole asar sai dai ko a zahar da magariba kuma tunda an riga an je gida kuma uku ce suka ce bi za su yi annabi ya ce ba matsala ku musulunta haka sabai suka ce ya rasulullahi bi ba za su yi annabi ya ce ku bar su za su yi sauran biyin nan sai sun sa su yi sauran dai za su shige su za su jawo su wasu daga cikin malamai ma suka ce wannan ayar tana nuna cewa khushu'i a sallah wajibi ne wajibi ne saboda me suka ce saboda Allah subhanahu wataala ya ambace shi cikin dalilan da zai sa a gaji aljannatul firdausi yace tunda anan ana nufin waɗanda ba waɗannan ba za su gaji ta ba Allah yace ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa fi khalidun ce su ne za su gaji firdausi to ita kuma firdausi ana gadatta ne da ayyukan musahabi kadai abubuwan da suka sa a gaje ta shine ayyukan wajibi lalla aljanna la tunalu illa bi fi'li alwajibat ba zai yi ka samu aljanna ba kana barin wajibi aljanna tana tare ne da masu yin aikata wajibi to haka suka ce tunda aka sa khushu'i cikin sifofin waɗanda za su samu aljanna to ya kamata mu fahimci cewa khushu'i nan a sallah wajibi ne wanda yake nuna kaskantar da kai da jin tsoron bawa da halarto da girman mahaliccinsa da barin sake-sake da wani tunani a cikin sallah da zantocin daga farko da zai shiga sallah Allah ne a zuciyarsa ya cire dukkan wani abu na duniya duk wata kujuba-kujuba da wani tunani da wani sake-sake da wani kulle-kulle a zuciyarsa duk ya cire su Allah kadai yake hararowa yake hagowa a cikin sallarsa ya manta da komai ba Allah ba su ce to in haka haka gabobinsa ma sai su nutsu to daga nan sai ya samu cikakkiyar sallah suka ce to dalilin haka Allah ya yabi masu khushu'i ya fara da su suka ce wannan shine dalilin da yasa aka fara da khushu'i dan a nuna maka wajibcin sa dan haka karancin imanin mutum karancin khushu'in sa dan haka dukkan wanda ya cika khushu'i a sallah to zaka samu sauran sifofin ba da aka ambato duka ya zo da su za ka samu ya kaucewa wato ya sashiyar magana zaka samu yana bada zakka zaka samu yana kiyaye al'auran sa yana kiyaye mutuncin sa yana kula da amana yana kiyaye amana kamar yadda muka ce tsakanin khushu'i da sallah akwai talazumi akwai alaka mai karfi khushu'i sallah ba za ta cika ba sai da shi ce wasairu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin tana da nauyi amma ban daga masu khushu'i masu khushu'i ba sa ganin nauyin sallah abinda zai taimaka wa bawa akan khushu'i abinda zai taimaka maka ka samu khushu'i a cikin sallah yawan ambaton Allah yawan ambaton Allah sannan yawan karatun alqur'ani tare da tadabburi da tintintini da ta'ammuli akan abin da kake karantawa Allah subhanahu wataala yana cewa alam ya'ni lil ladina amanu alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq shi lokaci bai yi ga mu'minai ba zukatansu su nutsu su samu khushu'i da ambaton Allah da kuma abin da ya saukar na gaskiya anan Allah ya faɗa abu guda biyu waɗanda su ne za su samar wa da mu'minai khushu'i zikrullahi ambaton Allah sannan wa ma nazala min al-haq da karanta abin da ya sauka na gaskiya shine alqur'ani saka waɗannan abubuwa biyu suna kawar da kekashewar zuciya alashi afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalaha shi ba za su rika tintintini game da alqur'ani ba ko kuwa akwai abubuwan da wato marafa ne akan zukatansu don haka kabin da suke karantawa ko ake karanta musu baya shige su baya shigar su saboda haka ambaton Allah duka da sujjada tare da halarto da ubangiji subhanahu wataala a zuciya yana ƙara khushu'i yana ƙarfafar khushu'i cewa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a da cewa yakhruna lil azqani suna faduwa akan fuskokinsu suna sujjada yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma ya ƙara musu khushu'i ya ƙara musu khushu'i wato nutsuwar zukata to kamar yadda muka ce wasu daga cikin malamai sun ce khushu'i a cikin sallah wajibi ne saboda girman sha'anin sa da yadda yake ɗaukaka bawa yake ɗaukaka bawa a gaban ubangijinsa ko ya kaskanta shi a gaban ubangijinsa yayin da yayi rauni ko yayi ƙasa shine zuciyar sallah khushu'i shine zuciyar sallah nutsuwar zuciya domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk wani masallaci yana samun ladansa ne a sallah gwargwadon khushu'insa a cikinta don haka ba kowa ne yake sallah bayan limami ba yake samun lada daidai da dan uwansa za ku yi sallah kuku 100 a bayan liman ɗaya amma kowa da irin ladansa limamin ku ɗaya tare kuka tsaya kuka shiga sallar tare kuka tafi ruku'u tare ku ɗago tare kuka ƙare tare kai sallama tare amma wani sallar shi ta taɓo ƙololuwa wani kuma tana nan manna a ƙasa kamar ta daddama inda ta ce duk gashi abu ɗaya kuke yi ba wanda aka tafi ruku aka bashi ba wanda aka dago aka bashi ba wanda aka tafi sujjada aka bashi kuma kowa ya tsaya har sai da aka yi sallama amma kuma kowanne zai tafi da mabambancin lada gwargwadon khushu'in da yake zuciyarsa wanda wannan kowa da nashi har liman da nashi sai kai sallah a bayan liman ka fi shi lada saboda ka fi shi khushu'i shi yana can yana tunanin wata saura wata gonarsa da yake nomawa ya ji labarin ko wasu dabbobi ko wasu fari ko wani abu hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad daga abdullahi ibn anama yake cewa naga ammar ibn yasir ya shiga masallaci ammar ibn yasir babban sahabin annabi ɗaya daga cikin ashabi ko nal awwaluna yace na ganshi ya shiga masallaci yayi sallah fa akhaffa as-salah sai yayi ta bai sauki bai tsawaita ta ba falamma kharaja yayin da ya fita shi wannan abdullahi ibn anama yace sai na bishi yace nace shi ya abal yaqzan shine alkunyar da ake masa ya abal yaqzan laqad khaffafta ya daga kai sallar ba tsawo kayi ta yar gajeriya sai ammar yace da shi fa hal ra'aita din taqassu min hududiha shay'an shin kaga na rage wani abu daga cikin iyakokin ta ne kaga bai cikakken ruku'u bane ko kaga bai cikakken sujjada ba ko wani abu ka gani dai wanda yake yana nuna na tauye sallar sai yace da shi a'a shi bai ga wannan ba sai yace fa inni badartu biha sahwata shaytan yace nayi gaggawar gamawa ne dan kada abun hawan shaytan ya riske ni tubban tsaya in tsawaita ta ba cikin tsawaita nan shaytan ya kamo ni tsira muke da shi in yi in gama kafin abun hawan sa ya cimmini wanda shine abin da yake nufi fa inni badartu biha sahwata shaytan sai yace da shi sabaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne dabi'ar sahabbai da manyan masana matsoran Allah duk sanda suka yi magana suka yi kokari su danganta ta da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah yace dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal abda lalle bawa la yusalli salata zai sallaci sallah ma yuktabu lahu minha illa ushruha za a rubuta masa lada ba sai ushiri yau ne ushiri ɗaya bisa goma ya gama sallar a kasa ladan goma a bashi ɗaya tus'uha wani kuma a kasa a bashi ɗaya bisa tara thumunuha wani kuma a kasa takwas a bashi ɗaya bisa takwas subuha wani a kasa a bashi ɗaya bisa bakwai sudusuha wani a kasa a bashi ɗaya bisa shida khumusuha wani a kasa a bashi ɗaya bisa biyar rubu'uha wani kuma ɗaya bisa hudu thuluthuha wani ɗaya bisa uku nisfuha wani a bashi rabi to kaga ashe kenan gwargwadon khushu'inka gwargwadon kasar da zaka samu yace to shi yasa nayi gaggawa kada shedan ya fara ya cimmini ya fara samun sake-sake a cikin sallata nayi ta na gama shi kaga sallah da khushu'i tare suke tafiya akwai sabani da malamai dangane da hukuncin khushu'i a sallah dan dai Allah ya ce alladheena hum fi salatihim khashi'una su ne masu khushu'i a sallah malamai sun yi sabani kan khushu'i wajibi ne a sallah ko mustahabbi ne ana magana akan asalin khushu'i akwai aslul khushu shine ka samu nutsuwar abinda zai iya bujiro maka da yafi karfin ka ba shi yake magana akan sa asalin khushu'in da dole a same shi a sallah to akwai riwaya biyu daga Imam Ahmad amma riwaya da tafi karfi ita ce shi khushu'i mustahabbi ne ba wajibi ba Imam Nawawi ya kaito al-ijma'i akan wannan cewa ijma'i ne na malamai cewa ba wajibi bane amma wani ijma'i da shi ba haka bane saboda cikin malamai akwai wanda suka wajabta akwai riwaya daga Imam Ahmad da yake cewa wajibi ne kuma shi ce wannan shine zabin Al-Ghazzali Abu Hamid Al-Ghazzali daga cikin malaman Shafi'iyya kuma daga cikin malaman Hanabila Ibn Hamid Ibn Taymiyyah sun rinjayar da wannan shi Razi ma sanya wato khushu'i a matsayin sharadi na ingancin sallah wadannan sun ce wajibi ne akwai bambanci tsakanin wanda zai ce sharadi da wanda zai ce wajibi wanda ya ce wajibi ne sallah ta yi amma kuma wanda ya bar shi ya yi zunubi ya saba Allah amma sallarsa ta cika, sallarsa ta yi, wanda ya ce sharadi ne na ingancin sallah in ba a samu khushu'i ba ba sallah. An fahimci bambanci? To amma magana wacce ta fi daidai kuma yawa daga cikin malamai akan ta suke shine khushu'i sunna ce, duk da girman falalarsa, amma sunna ce a cikin sallah. Domin da an ce khushu'i wajibi ne, to da ya zanto akwai wahala, zai zamo da wahala, zai zamo da wahala ka yi sallah baka fita da zunubi ba, don kuwa da wahala ka yi sallah baka tuno wani abu ba, duk sanda zuciyarka za ta kada ta yi wani guri, to ka khushu'in ya barka na daidai dan wannan lokacin. Kai sanda za ka yi sallah a bayan limai yana baka san ma ya karanta fatiha ba, yana bayyana karatu amma baka san sanda ya gama karanta fatiha ba, har ya shiga wata sura ko ya karanta inna daina, amma kana san idza zulzilatil ardi ya karanta. To in ka ce wajibi ne, duk sanda zuciyar mutum ta kwace ta yi wani wuri ya saba Allah, to akwai wanda zai sallah ya fita a lafiya? Sai zama akwai mashakka kuma. Ayat da muka karanta a ƙarshen suratul hajji, wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji, a addini babu kunci. Saboda haka kowa akwai gwargwadon yadda khushu'insa yake a sallah, kamar yadda wacce hadisi ya nuna, wanda zai samu cikakken khushu'i wataƙila ɗaya zai rasa, za a bashi ushur, abinda za a bashi tara cikin goma, wani za a bashi takwas, wani za a bashi bakwai, amma dukansu sun yi sallah kuma dukansu suna da lada, sai dai kawai ladan ne na wani ya fi wani gwargwadon yadda wato nutsuwar zuciyar ta rika kwacewa mutum, wani ta kwace kaɗan, wani ta kwace da yawa. Za mu ga cewa nassin Alkur'ani da sunna sun zo da nassus sun zo suna ta kwaitarwa akan khushu'i, akan a samu khushu'i, suna faɗar falalar khushu'i, amma ba za mu samu lafazi guda ba daga kitabu wa sunna wanda suke nuna azabar wanda bai samu khushu'i ba. Babu inda aka ce wanda ya rasa khushu'i za a masa azaba iri kaza, ba faɗa ba, sai dai a faɗi falalarsa, in ya samu khushu'i ga falalarsa, in bai samu amma ba ce ga azabarsa ba, wanda yake nuna maka ashe ba wajibi ba ka bari. Inda wajibi ka bari, to da sai an samu inda za a faɗa azabar wanda ya bar wannan wajibin. An fahimci wannan? Saboda haka malamai suke ganin cewa wannan dalili ne da yake nuna cewa khushu'in ba wajibi ba ne. Abinda zai ƙara ƙarfafar wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yayi sallah da abijaniyati abi, lokacin da yayi sallah da a cikin da wata riga wacce take da zane, take da alam, an zai mata zane, yana yin sallama sai ya cire ta, yace ituni bi abijaniyati abi jahan faqad alhatni fi salati, faqad alhatni hadhihi fi salati, sai yace ku karbo wannan rigar ku kawo min abijaniya, wata riga ce da wani Abu Jahal cikin sabban sa matafiyi da yana fita kasuwanci ya kawo wa Annabi ita hadiya, yace a dauko min ita, yace wannan mai zane zanen ta dauki hankali na a sallah, zanenta ya dauki hankali na, kaga wani abu na gwargwadon yadda wannan zanen ya ja hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah, a ce yayi zunubi ne, sai ce faqad alhatni ay shagalatni fi salati, kaga wannan shi yake nuna cewa dan zuciyarka ta tafi wani guri ta dawo ba nuna kai zunubi, amma ga wanda zai ce wajibi ne khushu'i kai masa zunubi. Sayyidina Umar wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi a farkon babul khushu' a cikin sallah, Sayyidina Umar yana cewa inni la ujahizu jayshi wa ana fi salah, nakan shirya runduna ina tsaye cikin sallah, yana cikin sallah, yana cikin qiyamul layli tsawon lokacin da zai dauka, yana qiyamul layli kuma ya gama shirya runduna za ta fita yaki, a cikin sallah yana sakawa wani ne zai rike runduna kaza kuma adadin su kaza, wani ne zai rike runduna kaza adadin su kaza, wani ne zai rike tuta kaza adadin su kaza, yana sallah. wani sahihi ne daga Umar Imam al-Bukhari ya kashi mu'allaqan kitabu as-salah babu tafakkurur rajul ash-shay'a wa huwa fi as-salah tun ya rika tunanin abu yana sallah wannan girman abu girman sa da yake da shi agunka gurgurdan girman nasa gurgurdan yadda zai rika gitto maka a sallah gurgurdan girman sa wani sha'anin duniya ne yake da girma a zuciyarsa ta haka shi zai rika bijiro masa wani kuma sha'anin addini ne na sayyidina Umar sha'anin addini ne rindina za ta tafi ta yaki dan Allah wannan harka addini ce ba harka duniya bace ba kasuwancin sa yake tunuwa ba ba gonar sa yake tunuwa ba mayaka da za su fita daukar kalmar Allah su yake tuno yaya za su fita su je su yi wani sara su dawo don haka shi shedan yayin da zaka shiga sallah ka ambaci Allah zai ja da baya da ka fara sallah zai batso saboda cikin kokawa kuke da shi kana ambatan Allah yana ja da baya kai shiru ya matso har sai ya tunatar da kai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai ya zo ya ce wa dan Adam tuna kaza ga wani abin da ba san ba zaka tuna da shi ba a lokacin sai tuno maka kai ka tuna ka kasa tuna da ka shiga sallah sai tuno maka shi Ibn Battal ya kawo kissa daga Abu Hanifa da ka daga hannu ko a gurguje kafin ka kuma daga hannunka ka kuma daga wago Ibn Battal ya kawo kissa daga Abu Hanifa wani bawan Allah ya binne dukiyarsa a wani wuri lokaci ya tafi sai ya manta ya kasa tuna inda ya binne ta duk inda yake zato ya ji ya duba bai ganta ba sai ya zo jan Abu Hanifa da ya taimaka masa da addu'a ina ko wani lakani ma da za a bashi wani tabarruki da addu'arsa ga halin da yake ciki dukiyarsa ce gaba ɗaya ya binne ta amma yanzu ya nemi inda ya binne ta ya rasa shi kuma ya tabbata ba sace ta akai ba ya kasa gano gurin ne Abu Hanifa ya ce to ga lakanin da zan baka ka je masallaci ka shiga sallah ka kakkaba zuciyarka daga dukkan wani tunani na duniya sai wannan sallar da zaka yi kakka sa kowane abu na duniya a zuciyarka ka nufi Allah da zuciyarka shi kadai a sallarka ka je kai wannan ya je alwala ya shiga masallaci ya kakkaba dukkan wani shagali da wani tunani na kawai Allah ne a ransa yana fara sallah shi dan sai yazo ya ga to me zai yi ya dore shi ya tuna masa kudin sa ba kawai sai tuna masa inda kudin sa yana gama sallah ya je buda sai gani ce to saboda ya ga ba abin da zai yi nasara akan ka sai wannan dan shi ne mafi girman abin da yake da maka a duniya saboda haka gurgurdan yadda abu yake da girma a gurin ka gurgurdan yadda zai rika fituro maka a sallah idan sha'anin duniya ne ya sha gaban ka to shi zai ta damu ka a sallah idan sha'anin lahira ne da addinin Allah ya sha gaban ka shi zai rika fituro maka a cikin sallah akwai abubuwan da za mu ƙara faɗa game da khushu'in nan amma sai a karatu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.